Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da numar dalo da kuma niyyar muryar arewa. Kuna ma da iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asubahin ranar Talata 6 ga watan Satumba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanun labaran.
Ministan Shari'a na kasar Gabon, Sirfan Mandunga, yayi murabus akan mukaminsa kan takaddama na sake zaben shugaban kasar Ali Bongo. Fadar shugaban kasar Amurka ta White House ta ce shugaba Barack Obama ya soke ganawar da aka shirya zai yi da shugaban Philippines Rodrigo Duterte. Sannan kuma jagoran addini a Iran Ayatollah Ali Khamenei ya nana ta shakkarsa akan ko Saudiya za ta iya tattalin wurare masu tsarki na musulunci.
To kanin labaran kenan, an fara gagarumin aikin maida yan gudun hijirar Boko Haram garuruwan su.
Insha Allah mun samu zaman lafiya.
Sun shirya tafiya yanzu, in Allah ya yarda za mu je gida.
In Allah ya kai mu za mu koma gida.
Saboda kare mahajjata, Saudi ta maida aikin jifar shedan na ƙasa-ƙasa a maimakon na duk ƙasashe a lokaci guda.
Gaskiya abin da hukumar Saudiya suka yi shi ne mafi dacewan abin da ya kamata su yi don saboda gudun afkon abin da ya faru bara.
Kuma kamar kowace ranar Talata, za ku ji shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sakkwato, inda a yau za a ji ƙarshen shirin game da kacaniyar tsaro a jihar Zamfara. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Ministan Shari'ar Gabon, Sirfan Mandunga, ya yi murabus akan takaddaman sake zaben shugaba Ali Bongo, inda ya zama babban jami'in gwamnatin na farko da ya fara aje mukaminsa tun bayan da aka kammala zaben. Hukumar zaben Gabon ta bada sanarwa a makon da ya gabata cewa shugaba Bongo shi ne ya lashe zaben, inda ya doke ɗan takarar jam'iyyar adawa Jinping da kimanin ƙuri'u 5,000, abinda ya janyo zanga-zanga da tashe-tashen hankula a kan tituna, wanda ya sanadiyyar mutuwar mutane aƙalla 6. Mandunga ya bayyana wa gidan rediyon Faransa na RFI a jiya Litinin cewa gwamnati ba ta saurarin damuwan al'umma akan kawo zaman lafiya, wanda shi ne ya sanadiyyar ajiye aikinsa. A jiya Litinin kuma, madugun 'yan adawa Jinping ya ayyana kansa a matsayin shugaban Gabon, inda yake yin kira da a yi gagarumin yajin aiki na gama gari. Yana cewa sawa tattalin arzikin ƙasar tarnaƙi shi ne zai matse wa gwamnati lamba. Sai dai kuma mutane kaɗan ne da suke zaune a cikin birnin suka zauna a gidajensu jiya Litinin. Wasu bankuna da shagogi da ke babban birnin na ƙasar, wato Libreville, sun sake buɗewa biyo bayan tashin hankali da ya gabata. Wasu mazauna na birnin kuma sun ce su ba su ji kiran da aka yi da ayyajin aikin ba.
Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaba Barack Obama ya soke ganawar da aka shirya zai yi a da da shugaban Filipino Rodrigo Duterte, biyo bayan wasu kalaman ɓatanci da aka ruwaito shugaban na Filipino ya yi, a inda ya yi amfani da wasu munanan kalamai akan shugaban Amurka. Tun da farko, shugaba Obama ya faɗa cewa a da ya so ya yi amfani da haɗuwarsa da shugaba Duterte a wurin taron ƙoli a Lewis don tado maganar wasu mutane sama da 2,000 da aka yi wa kisan gilla bayan zaton masu safarar miyagun ƙwayoyi ne, da kuma amfani da su da aka yi tun lokacin da Duterte ya hau kan karagar mulki a cikin watan Yuni. A nasa ɓangaren, Duterte ya kare kansa game da kashe-kashen mutanen a bisa hujjar cewa yana biye wa bukatun waɗanda suka zaɓe shi ne, kafin ya bar birnin Manila jiya Litini zuwa babban birnin Loyos Baltien, sai da shugaban na Filipino ya aika kashedi ga shugaba Obama ya ce ka zama mai girmamawa, ka daina tambayoyin da ba, wato babu gaira babu dalili. A nan ne fa kuma ya yi amfani da harshen ƙasarsa na Tagalog wato na batinci inda ya kira Obama da lafazin dan iska. Da farko shugaba Obama bai dauki kalaman na Duterte da muhimmanci ba, ya ce Duterte mutum ne da ke yawan son karin wato maganar zolaya, amma Obama ya kara da cewa daman an shirya haduwar tasu ce a bisa tsammanin cewa shugaban na Filipino zai kasance a cikin yin tattaunawa akan batutuwa masu amfani da tsari. Bayan wasu sauƙoƙi, kakakin hukumar tsaron Amurka Ned Price ya ce an soke wannan haduwar da aka shirya yi a yau Talata da shugaba Duterte. A maimakon hakan, shugaba Obama zai gana da shugaban Koriya ta Kudu Park Geun-hye.
Jama'a, kuna sauraron waɗannan labarai ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, Washington DC. Jagoran addini a ƙasar Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ya nana ta shakkarsa a kan ko Saudiya za ta iya tattalin wurare masu tsarki na Musulunci, kuma ya zargi masarautar ƙasar da kashe mahajjata a wani turmutsu-butsu da ya faru a Hajjin Bara. Khamenei ya ce ‘yan Saudiya marasa tausayi masu kashe bayin Allah sun haɗa waɗanda suka mutu da waɗanda suka samu rauni a maimakon su ba su magani kuma su yi jinyansu ko za a iya ceto rayukansu. Ya ce su ne suka kashe waɗannan mutanen. Khamenei ya yi waɗannan kalamai ne a wata sanarwa da ya ɗora a kan shafinsa na yanar gizo na cika shekara ɗaya da faruwan wannan bala'i, sai dai bai bada wata shaida ba akan wannan zargin da yi. Nan take Saudiya ta mayar masa da martani, inda yalima mai kula da harkokin cikin gida Muhammad bin Naif ya ce Iran tana ƙoƙarin sa siyasa a cikin harkan haji da ke buƙatar aƙalla kowane musulmi ya samu a cikin rayuwarsa. A cewar gwamnatin Saudiya, turmutsu-butsun na bara ya yi sanadiyar mutuwar mutane 769. To amma kamfanin dillancin labarai na AP ta ce yawan mutanen da suka rasu a cikin wannan hargitsin sun kai mutane 2,426 bayan tattara jawabai da ta yi na kafofin yaɗa labarai na cikin gida da jami'an da ƙasashensu suka je haji. Ita kuwa gwamnatin Iran ta ce mutane da suka kai 464 wanda suka mutu Iraniyawa ne, kuma sun ɗora laifi wannan bala'i akan gazawar gwamnatin Saudiya.
Babban birnin Somalia Mogadishu, wanda ba da daɗewa ba ake ɗaukar shi a matsayin birni mafi haɗari a duniya, yanzu yana shirin ɗaukar bakuncin taron ƙoli na hukumar IGAD ta cibiyoyin raya ƙasashen Afirka 53 a karon farko a ƙarshen wannan makon, biyo bayan yakin basasar da aka kwashe shekaru da dama ana yi a ƙasar, inji jami'ai. Shugabannin ƙasashen Djibouti, Ethiopia, Kenya, Somalia, Sudan ta Kudu da Sudan da kuma Uganda za su halarci taron wanda zai maida hankali kan ci gaba da siyasa da tsaro da aka samu a Somalia da zancen zaben ƙasar mai zuwa a watan wato a wannan shekara ta 2016 da kuma batun rikicin siyasar Sudan ta Kudu a fadar jami'an diplomasiya. A wata hira da yi da muryar Amurka, ministan harkokin wajen Somalia Abdulsalam Umar Hadiye ya ce wannan babban abin tarihi ne ga Somalia, da yake wannan shine karon farko da Somalia ke ɗaukar nauyin irin wannan taron a cikin shekaru fiye da 30 da suka gabata. Ministan ya ce ba zai yanke tsammanin cewa za a fuskanci ƙalubale na tsaro da ƙungiyoyin ta'adda ta Al-Shabab ke za ta soyi ba a Somalia, da yake ta jima tana kawo harkokin tsaron ƙasar Wachikas da ma wasu makwabta wato Somalia musamman Kenya, da kuma ci gaba da wato kai hare-hare na ƙunar bakin wake. A makon da ya gabata ma wani bam ya tashi a wata mota ya kashe mutane aƙalla 25 kusa da fadar shugaban ƙasar na Somalia. To an fasha labarin ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Allah ya yi, an fara aikin maida ‘yan gudun hijirar Boko Haram a jihar Borno, musamman ma na ƙaramar hukumar Kwandiga zuwa gida, kuma ga dukkan alamu suna cike da godiya da ɗokin komawa garuruwan nasu. Daga Maiduguri ga wakilin Haruna Dauda da ci gaban rahoton.
Da cewa waɗannan mahara sun shafafatawa da rundunar sojan Najeriya a wannan gari na Kwandiga, kuma ba su samu damar kwace garin Kwandigan ba sai dai ƙauyukan da ke wannan ƙaramar hukuma na Kwandigan, wanda daga bisani rundunar sojan Najeriya ta sake kwato su. Wannan ne ma gwamnatin jihar Borno Colonel Bukar Shatima ya musu jawabi cikin harshen babbarci kamar haka. Yace za mu ci gaba da taimaka muku ko da kun koma garuruwanku, dan yanzu haka mun riga da mun kuskure muku asibitinku da ma makarantar da ke cikin garinku. Yace akwai wani abu ma guda daya wanda nake so in jawo hankalinku akai. Akwai wani aiki da muka yi noman rani a garinku wanda kuma zai taimaka muku kware da gaske wajen gudanar da harkokin rayuwanku. Na kuma samu zanta da wasu daga cikin su, ina so mu tambaye su ko sun shirya wa komawa garuruwan nasu.
Kun shirya tafiya gida?
Insha Allah, insha Allah.
Ku mutanen Kwandiga ne?
Mutanen Kwandiga ne.
Ga shi kuna ganku a cikin mota.
Insha Allah.
Yau za ku tafi?
Insha Allah.
So kuna gani an samu zaman lafiya da za ku koma garuruwanku kenan?
Insha Allah mun samu zaman lafiya.
Ya ga wani malami ma kai ma ka shirya tafiya?
Eh, sun shirya tafiya yanzu, Allah ya yarda za mu je gida.
Eh,
kowa yana godiya da gwamna.
Kamar watannin ku nawa ne a nan Maiduguri?
Muna kamar shekara 2 da 1. Lalan da ba ma ya wasin nan muka gudu. Godiya Allah, mun godiya gwamna. Ya kai shekara 3 yana wahala a kanmu.
Ke yanzu gashi kun shirya za ku koma gida kenan?
Eh, in Allah ya kai mu za mu koma gida.
To kamar wata nawa ku yi a Maiduguri ko shekara nawa kai?
Shekara 2 da rabi kusa 3.
Eh, kuna ganin an samu zaman lafiya da za ku koma?
Eh.
Wasu 'yan gudun hijira da suka fito daga karamar hukumar Kwandiga kenan da kuma ke shirin komawa garuruwansu bayan kwashe shekaru na gudun hijira a cikin garin Maiduguri. Wannan karamar hukuma na Kwandiga dai su ne a iya cewa ƙananan hukumomi uku, kama da Gamborun Gala da Askira Uba da kuma ita garin Kwandigan kanta, wanda suka koma kai tsaye banda wasu ƙananan hukumomin da dama akwai ɗaiɗaikun mutane ciki. Sai dai gwamnan jihar Honorable Bukar Shatima ya shaddada manema labarai yana mai fatan cewa zuwa ƙarshen wannan shekaran sun rufe dukkanin sansaniyan gudun hijira da ke fadin jihar don ci gaba da maida jama'a zuwa garuruwansu da kuma sake gina garuruwan da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka ƙona. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida dan mutan biyu, yanzu kun bari mu kada can kasar Saudiya, inda hukumomi suka dau matakan kauce ma haɗura lokacin aikin haji kamar yadda aka fuskanta a baya, kuma jama'a na yabawa da sabon matakan. Hassan Maina Kaina, gare ka.
Kimanin alhazai 2000 ne suka rasa rayukansu biyo bayan turmutsutsin da ya faru yayin aikin hajjin bara, kuma kimanin kashi 10 na alhazan 'yan Najeriya ne. Don aka wucewa a kur hakan a wannan shekara, ma'aikatar aikin haji ta Saudiya ta tsara yadda za a yi jifan shedan daki-daki, inda aka shirya alhazan kowace ƙasa za su yi nasu daban-daban maimakon yi tare da aka saba a baya. Shugaban aikace-aikace na hukumar alhazan Najeriya da ke birnin Makka, Dr. Aliyu Tanko, ya min ƙarin bayani.
Cunkoson da aka yi gaba da ake yi na lokaci da ana rufa wannan wuri din yana daga cikin dalilan da zai kawo hadarin da ya faru bara. Don haka aka ɗauki matakai yanzu cewa maimakon duka alhazai sun tashi wuce wurin jifa din nan, to yanzu duka alhazai an tashi za a koma tenti ne a muna. To idan an je muna kuma an fitar yanzu da jadawali wadda suka bai wa kowace ƙasa lokacin da ya kamata ta fara tafiya. In wannan lokacin ya yi, an ba da jagorori waɗanda za su daga tuta su ɗauki tawaga, kowane ɗan jagora zai jagoranci waɗannan mutane ya tafi da su haka zuwa wurin cifa, sannan kuma ya dawo da su kamar yadda shi tun da dama ya san hanya. To haka zai je da su suna tarbiya
wasu daga cikin alhazan Najeriya sun yi tsokaci.
Gaskiya abin da hukumar Saudiya suka yi shi ne mafi dacewan abin da ya kamata su yi, don saboda gudun afkon abin da ya faru bara.
Gaskiya bisa sukan da suka sha da yawa a hannun mutane kamar yan adawa su ko za a ce.
Wannan tsari tana da kyau don za ta sa a kauce ma irin dimutsun da aka shiga ta bara.
Mahukuntan dalar Saudiya sun tsara yin amfani da kimiyyar zamani don tsorata matakan tsaro. Masu sharhi na ganin hakan bai rasa nasaba da yadda aikace-aikacen 'yan ta'adda ya yawaita a nan ƙasashen Larabawa. Kakakin ma'aikatar harkokin cikin gidan Saudiya, Manjo General Mansur Turki, ya ce wannan sabon tsarin shi ne muhimmin shirye-shirye a aikin hajjin bana. Yanzu dai birnin Makka ya ɗau harami, inda alazai daga sassa daban-daban na duniya ke ta shirye-shiryen fara tunkarar aikin hajji gadan-gadan. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Madina, Saudi Arabia.
To a gaida Hassan, yanzu kuma bari mu za ku dage gefe Aliyu Mustafa Sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadonmu da ku a nan sabon shiri na Saka mai wuya.
Akwai wasu wanda suna jin su dinnan, su suka halicce mu. Wallahi tallahi tausayi da kunya shi yake hana mu mai da martani idan an tsokane mu. An tsokane mu daya mun hakura, an zage mu a notebook, an zabe mu a Facebook, an buga a jaridu, an mana kazafi, ba mu mai da martani domin mai malike talla mai zuma a gida ake samun sa, kuma zuma muke da shi gashi zahiri kuma ana ganin sa.
To wannan dandano ne na shirin da zamu so mai Allah ya da a makon gobe kan dambarwar da ta biyo bayan dawar su Nuhu Ribadu a jam'iyyar APC a jihar Adamawa. Yau kan zamu kammala muhawarar da muke yi ne tsakanin Sani Gwamna da tsohon dan majalisar dattawan Najeriya Sanata Sa'idu Muhammad Dan Sadau game da jihar Zamfara. Kuma zamu karkare ne da magana tsaro musamman a sanadin tashin hankulin da aka sha samu masu alaka da rigimar manoma da makiyaya. A can cikin dan Sadau din daga zantattukan da muke ji yanzu kuna yi Santa Sa'ido kamar akwai ko dai rashin fahimtar juna ko kuma wani sabanin ra'ayi tsakanin ta gwamnatin jihar Zamfara da ku mutanen cikin dazuzzukan da abu ya shafa kamar shi Alisani yana cewa ai kai ka san abubuwan da ke gudana kuma ku kanku da kuke can tare da mutanen kuma kuna da wutar rawa da kuke taka da ke sa a samu matsala wajen warware al'amarin nan me yake kazan da ke tsakanin ku da gwamnatin Zamfara wajen warware wannan tsohon matsala ta tsaro
suna da abun da ya kamata su yi saboda ai su akwai mutanen da sun ka hada waɗanda su kuma idan su haga makiyaya ko ga hanya ne za su kama su kashe waɗannan mutane suna ɗaya daga cikin mutanen da suka ƙara haddasa ruwa wuta wannan abu ko cikin mota su haga makiyayi inda sun tabbatar da bai lalace ne makiyayi za su iya kama shi su yanke an yi ɗaya ba biyu ba ko kuma duk wanda azan wara ya san da haka kuma su su Sa'idu Dan Sadau su ne suka haddasa wannan wuta.
To ba shi dama Alhaji Sani da Allah
ba.
Ina zuwa Alhaji Sani kai babban wannan ba shi dama tsaya tukuna Alhaji Sa'idu muje.
Ai idan ba da wadanda yan sa kai ba. Alhaji ina iya tabbata maka. Mai yawan kauyuka kai Dan Sadau ma ita kanta da yanzu gaba ɗayan ta wace. Domin baya yuwa kowa ya san abin da ke cewa primary responsibility of government.
Babban aikin
wajibin aiki da ke kan kowace gwamnati kowace na farko shi ne ta kare jama'a ta da dukiyoyinsu. An kwashe dukiyoyin jama'a sun koma ba su da komi, an koma ana kashe su, an koma ana kama matansu ana musu fyaɗe.
Amma wannan tana maganin banna
bayan an ciya ta
fi ba su da komi a kawo mutum cikin ko a yanke shi
su je gona su yi noma. An hana musu su je gona su yi noma sai a ci kuma za su kare kansu ba da kansu.
Su ɗin waɗanda cikin daji suke yi akwai inda shari'a ta ce a kama mutum kasuwa a yanke shi, a kama mutane kasuwa a yanke su. Akwai inda doka ta ce haka nan ko ta shari'a musulunci akwai inda an ka ce haka nan.
To yanzu doka ita ce kenan ta ce su ɓarayi su zo su kwashe shanun mutane su zo su kashe su doka ta ce. Sannan kuma doka ta ce
abin da nake so na gane
ba za aka kawo ci ba za a
wannan wuta da kuka rura wannan wuta da kuka rura
idan ni ina fiye magana ba ga hannun ku
ta kashin mutane ita ta kara rurrutu wannan wuta a jihar Zamfara saboda kowa ya san wannan asalin shi makiyaya ne da manoma. To ta yaya za a yi a samu zaman lafiya bayan ku kuke rurrutu wannan wuta
waye da kuke magana nan ina lalsani yadda kuke
Sa'idu Dan Sadau ka faɗi cewa ku kun ka sa an kai taro a Egaladima aka je aka kashe mutane kai da kanka ka faɗi haka nan ta ce ku kuka sa wa'annan taro ta yaya za a yi ka zo ka tara mutum sama da 5,000 a cikin ƙasa a cikin jiha gwamnati ba ta sani ba jami'an tsaro ba su sani ba kuma duk kowane yana ɗauke da makami in kana son zama lahiya za a yi a yi wannan kuma kai ka fito da kanka ka faɗi cewa ku kun ka sa an kai.
Aliyu
ka tambaye shi ya gama a yi magana.
Ah bismillah santa yana ji ya gama ya
sauka. Ba na sa ina son su ci burutsu.
Eh.
Ba magana su ci burutsu bane abinda ka faɗi ne nake faɗi.
To Allah sani ka bashi ba shi dama mana ai kai magana ba shi dama ya ansa maka abinda ya maka bayanin da kake so ya maka shi. Mu ji ya santa Sa'idu ina ji.
Zancen da ake yi shi ne tun da aka kirkiri Najeriya ita kanta an san akwai wanda ake ce mataimakon kai da kai. Taimakon kai da kai inda abin da ya kamata gwamnati ta yi maka ta kasa kai ka yi ma kanka. Gwamnati ya Allah da ta tarayya da ta jiha sun kasa kare rayuwar mutanen ƙauyuka da ke jihar Zamfara. Saboda haka mutanen jihar Zamfara ba su fara ɗaukan matakin su kare kansu da kansu ba, sai ba an tsaya ta su amma su ba su da komai, sai ba an zo ana kashe su. To inda abin ya ɓaci sai bayan an zo ana gaban mutum a kama iyalin shi a yi fasikanci da shi. Bayan wannan sai da aka kai ana cewa ba za ku kai gona ka kaje kai noma ba, mutane su ga abin ya kai inda ke.
Wani sanata sai da abin da yake bani mamaki, sanata sai da abin da yake bani mamaki ga duk wanda yake sauraron wannan abu, sai ya zaton cewa gwamnatin jihar Zamfara tana goyon bayan wannan bangare, mutanen ku na Dan Sado da sauransu su kuma suna goyon bayan wannan bangare. Alimisali wannan na goyon bayan manomi, wannan na goyon bayan makiyayi.
Shi ya san gwamnatin jiha ba ta kasa ba, saboda gwamnatin jiha har yanzu tana da vigilantic group wanda ta ɗauka akalla 6,000 wanda duk wata tana biyan su albashi don ta taimako al'umma.
Amma wai ana magana tsakanin gwamnatin jiha din da su
an sai motoci an ba su, an sai babura an ba su. Ya sani kowane gari, kowane garin uban kasa akwai wa'annan mutane, kuma uwayen kasa su suke ɗauke su su suka kawo su ga gwamnati ana biyan su albashi.
Ina zuwa Alhassani, Sanata Sa'ido, kai babban mutum ne, kana samun dama kana magana kai tsaye da gwamna game da wannan matsaloli kuwa? Ina jin kana ma cikin memba na wata hukuma na da suke taro da gwamna a jihar Zamfara ko?
Ba ta hukuma ba, sai dai ina cikin kwamiti na elders na jihar Zamfara.
To kuna tattaunawa da gwamna game da wannan matsaloli?
Za mu mai taro gobe domin mu tattauna wannan matsaloli. Abinda aka sani ta jihar Zamfara suke kuka da shi shine, idan ma kana neman tun wanda ka fara rikicin nan babu lokaci ɗaya da mai daraja gwamna ya kira da tawon jihar nan ya ce musu ga matsaloli ga su ga matakan da ɗauka amma dai har yanzu kwalliya ba ta kwalliya kuɗin sabulu ba, waɗanne irin shawarwari za ku ba mu?
Ko sau ɗaya ba a taɓa irin wannan taron ba?
Babu ba a taɓa yin irin wannan taron, da kawai kira mutane a kan irin wannan ba. Wani shi ne abin da ya damu da ta jihar Zamfara. Akwai waɗanda rayan kansu suna ƙoƙarin su sadu da shi su ba su shahara a biya gara. Duk wani ke jihar Zamfara yana kukan cewa idan yana so ya ga gwamna don ya ba su shahara ba zai iya ganin shi ba.
Alhaji Aliyu ku tambaye shi don shi ya ba ofis ne da ake cikin gwamna house. Shi sanata Sa'idu Dan Sado yana da ofis ɗin da mai daraja gwamna ya ba shi. Shekara nawa yana cikin gwamna house ana aiki da shi? Shekara nawa yana cikin gwamna house? Bai yanzu bai tsawa ba a shawara da shi?
Bari mu ba shi amsa.
Shekara nawa ana aiki
da shi? Ka tambaye shi Aliyu Sani, bari ya baka ansa mana, in kai mishi tambayar ya baka.
Shekara nawa ana aiki da shi?
Shi na ce ka bari ya baka ansar mana. Mu ji Alhassan Sa'ido.
Abin da faɗi gaskiya ne, lokacin da aka zaɓi mai girma gwamna, ni ya naɗa shugaban kwamitin kafa gwamnati ga tsohon gwamnati. Bayan mun gama wannan aiki, mun ba shi rahoto ce da ana so in tsaya mu zauna dukkan ayyukan da ba a gama ba in shugabanci kwamiti a bidiyoyin su a ga yadda za a gama su. Ina cikin wannan aiki irin wannan matsalar su fara tasowa ta harkar tsaro. Allah ya gafarta ma Alhaji Umar Shinkafi. General Ali yana da ranci, su suka aike ni wurin mai girma gwamna a kan ya kamata mai girma gwamna ya kawo kwamiti na jami'an tsaro 'yan jihar Zamfara waɗanda sun yi ritaya, a diba wani tsohon kwamishinan 'yan sanda, a diba wani tsohon jami'i na SSS, a diba wani general ko brigadier general wanda ya ritaya, a naɗa su a matsayin kwamiti su riƙa ba gwamna shawara akan abubuwan da ya kamata a yi game da maganar tsaron nan. Ba magana ce da ke son faɗi ba, amma ya zama dole tun da sani ya ce in faɗi abin da na yi, ai na zuwa cikin gamar house. Na zo Kaduna na buga ma sani janar yana da ran shi kenan, ya ce ka zo gobe ƙarfe 4 na yamma. Na zo gobe ƙarfe 4 na yamma ina zuwa gidan gwamnati ana buɗe gate. Ni na yi zaton ni aka buɗe ƙofa in shigo. Mai girma gwamnati ya fito, kai da baka san an yi ba, in ya ɗaga kai ya bibiye ta dube ni, ya tafi abin shi. Ina zuwa Abuja na rubuta takarda cewa wannan aiki da nake mai girma gwamna na yin bravo zaggare shi. Aka aika musu takarda, ya kuma takarda ce, ya ga takarda ta yi da godiya gwargwaron taimakon da na ba shi. waɗannan su ne matsalolin.
Bayan kawo wannan aikin, so nawa ka zo gidan gwamnati ka gane shi? So nawa ka zo wajen gidan gwamnati ka gane shi da bukatocinka, amma ba ka zo da bukatocin al'umma ba? So nawa ka zo gidan gwamnati ka gane shi bayan ka ba aiki?
So ɗaya na shugabancin government house. Sunan da bari aikin nan su ɗaya shugabancin government house. Ko ma'aikatan government house za su tabbata maka insurance daga government house.
Wai ana magana Alhaji Sani, ana magana tattauna me yasa magana da yace ba taba taro ko sau ɗaya ba gan kan magana tsaron nan, me yasa ba yi shi ba?
Na gaya maka koyewa Malam Aliyu, wallahi ai wannan taro da yake magana.
To amma me yasa ba gayyato irin su shi sanata ɗan Sadau ba ne?
Dan bai ciki.
Ya baya ciki, san
bai dan bai cikin security meeting, ya za a kira shi?
A'a, taron da yake magana na cewa a kira shugabanni da sarakunan mutane yankunan da abin ya shafa a zauna a tattauna matsalar tsaron nan, ba wai da mutanen jami'an tsaro ba. Me yasa ba a yi ba?
Misali, IMO suna ciki, akwai IMO ɗan Sadau na ciki, akwai shugaban ƙaramin hukumar mulki na Moro yana ciki, kuma duk daga yankin ɗan Sadau ciki.
To a gaishe ku. To kamar yadda muka ce, in Allah ya kai mu rana wata yau jihar Adamawa za mu je.
Duk girman mutum, duk shekarun mutum, duk siyasa mutum, wallahi idan bai ragan mana ba, ba za mu ragan masa ba, in dai a harkar siyasa ne.
So sai a jira zuwan wannan shiri in Allah ya nufa a mako mai zuwa. Yanzu dai muna bankwana tare da godiya ne ga bakinmu na jihar Zamfara, wato shi Santa Sa'idu Muhammad ɗan Sadau, da kuma Alhaji Sani gwamna Kana, da musamman wakilin Murtala Faruku Sanyina da ya taimaka aka haɗa wannan shirin kuma muka kawo muku shi. A madadin su duka, ni ne Aliyu Mustapha Sakkwata a Washington.
A gaishe ka. To idan mun kaɗa jamhuriyar Nijar a shirinmu na hantsi fa.
Kaca ita ma na iya kwanci ta maida. Kafuret da na iya abin rage rashi kuma na iya abin ga'in shi.
Kenan duk aikin da namiji ke iya, mu ma mata muna iya.
Ku biyo mu ku ji waɗannan kallabobi tsakanin rawunan da ke Nijar. Yanzu kan ga Baba Yakubu Makeri da labaran duniya, amma fa a taƙaice.
Ministan Shari'a na ƙasar Gabon, Serafin Mandunga, ya yi murabus a kan takaddamin sake zaben shugaba Ali Bongo, inda ya zama babban jami'in gwamnatin na farko da ya fara ajiye mukaminsa tun bayan da aka kammala zaben. Hukumar zaben Gabon ta ba da sanarwa a makon da ta gabata cewa shugaba Bongo shi ne lashe zaben, inda ya doke ɗan takarar jam'iyyar adawa Jinping da kimanin ƙuri'u 5,000, abinda ya janyo zanga-zanga da tashe-tashen hankula a kan tituna, wanda ya sanadiyyar mutuwar mutane aƙalla 6. An samu fashewar bam na 3 a babban birnin Afghanistan, Kabul, da baraicin jiya Litinin, bayan wasu sa'o'i da wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tarwatsa kansa da motarsa, inda ya halaka mutane 30 kuma ya raunata wato mutane 90 da safiyar yau. Wasu sun yi harbe-harben bindigogi bayan fashewar bama-baman. Wani gidan saukar baki da 'yan kasashen waje ke yawan zuwa, nan ne ake nufi da kai waɗannan hare-haren. Wata rundunar musamman ta Afghanistan ta gaggauta isa wurin, inda ta yi musayar wuta da wasu mutane su biyu da suke kokarin shiga cikin wannan gidan. Sai dai nan take babu wani labarin mutuwar, kuma babu wani labarin ɗaukan alhakin kai wannan harin. Wasu sa'o'i kafin hakan dai, wani mai harin ƙunar bakin wake ya tada bam da ke jikinsa a kusa da ma'aikatar tsaron Afghanistan a yayin da mutane suka taru suna kallon fashewar da ya fara faruwa. Wata tashar talabijin na Afghanistan mai suna Tolo TV ta rawaito cewa babban kwamandan ma'aikatar tsaron General Abdulrazik tare da shugaban hukumar lekin asiri na birnin da shugaban 'yan sandan lardin suna cikin waɗanda suka mutu a wannan harin. Kakakin Taliban Zabihullah Mujahid ya ce ƙungiyar tsagerin ce ke da alhakin wannan harin, suna ikirarin kashe mutane 60, wanda yawancinsu jami'an tsaron Afghanistan ne. Ko da yake ƙungiyar ta'addan da ta saba ƙarin adadin mutuwar mutane a irin waɗannan hare-hare da take kaiwa. Jagoran addini na Iran Ayatollah Ali Khomeini ya nanata shakkarsa a kan Saudiya za ta iya tattalin wuraren tsarki na Musulunci.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu saki shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya tayani da wanda ya hada mana sauti Mr. CD da kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato Malam Zubair Basuda ne, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.